This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashoshin kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalon da kuma Niya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya dandangula voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu sauraro assalamu alaikum, yanzu din ma Ladan Ibrahim a yau ne tare da Jumai Ali. Muke farin cikin sake jin ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku yi cewa lauyoyi na ci gaba da fadin albarkacin bakinsu game da zaben jihar Kogi, sai kuma jihar Borno wadda yau ne za a bude makarantun sakandare da suka kwashe shekaru biyu a kulle. Haka kuma muna dauke da shirin Salihu Garba na da rashin tayi, kuma muna dauke da ra'ayi daga bakin mai shi. Amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum sauraro, ga kuma labaran. Lauyoyin gwamnati a kasar Belgium sun ce ƴan sanda a birnin Brussels sun kama mutane 16 waɗanda ake zaton ƴan ta'adda ne a asumamin da aka kai jiya Lahadi. To amma sun ce babban wanda ake zargi da kisan birnin Paris, Salah Abdussalam, baya cikin waɗanda aka kama. Yau Litinin lauyoyi suka yi wannan furucin, sun kuma ce akalla mutum ɗaya daga cikin waɗanda aka kama ya ji rauni a asumamin da aka kai akan wurare 20 a ciki da kuma kewayen birnin Brussels. Za a ci gaba da killace birnin a yayin da hukumomi ke ci gaba da farautar waɗanda ake zaton suna da hannu a kashe-kashen da aka yi a birnin Paris a ranar 13 ga wannan wata na Nuwamba. Hukumomi ba su ba da wani ƙarin bayani ba. Jiya Lahadi da daddare jami'an tsaro cikin ɗamara sosai suka yi sentiri a titunan birnin Paris waɗanda kusan fayau suke.
An soke wata mata a Isra'ila aka kashe ta, aka kuma kashe Falastinawa guda 3 mara a wasu al'amuran da suka faru jiya Lahadi a gabar yammacin kogin Jordan da Isra'ila ke mamaye da shi. Ita wannan mace yar shekaru 21 da haihuwa, an soke ta da wuka a kanta da kuma kirjinta lokacin da wani Falastinawa ya kai mata hari kafin wasu sojoji waɗanda ke kusa da shi su halbe shi. A wani hari da aka kai tun da farko, rundunar sojan Isra'ila ta ce wata mace ta fiddo wuka a kofar shiga wani sansanin soja ta doshi farar hula. Wani mazaunin yankin ya ce ya karkata motarsa ya tunkuɗe macen, daga nan wani soja ya halbe ta. Isra'ila ta ce tarzoman da suke faruwa a yanzu suna faruwa ne saboda yekun Falastinawa na ƙarya da ingiza mutane a kewayen wurin mai tsarki. Su kuma Falastinawa sun ce tarzoman ya faru ne a saboda takaicin kusan shekaru 50 da mamaye wurin, kuma sun zargi Isra'ila da laifin amfani da ƙarfi fiye da kima wajen ƙoƙarin murƙushe zanga-zanga.
Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Aƙalla 'yan yaƙin sa ƙungiyar Al-Shabaab guda 8 ne aka kashe a wani harin da ake zaton jirgin saman yaƙi da babu matuƙi a ciki ya kai akan wani sansanin da ke kusa da ƙauyen Baladul Amin na ƙasar Somalia. Kafofi sun faɗawa muryar Amurka cewa akwai aƙalla kwamandojin 'yan Al-Shabaab guda 3 cikin waɗanda aka kashe. Mazauna yankin sun ce sun ji tashin bama-bamai guda 3 a lokacin harin na jirgin saman yaƙi da ya auna wani sansanin 'yan Al-Shabaab jiya Lahadi. Haka kuma mazauna yankin sun ce suna kyautata zaton jirgin saman yaƙin Amurka da babu matuƙi a ciki ne ya kai harin. To amma har yanzu ba a samu tabbacin wannan ikirari daga ma'aikatar tsaron Amurka ba. A baya Amurka ta yi amfani da irin waɗannan jiragen saman yaƙi wajen kai hare-hare a kan shugabannin ƙungiyar Al-Shabaab.
Sakamakon bayan zaɓe a ƙasar Argentina ya nuna cewa magajin garin Buenos Aires Mauricio Macri da alamu ya doshi samun nasarar a zaɓen fidda gwani na farko da aka taɓa yi a ƙasar jiya Lahadi. Ana ɗaukan zaɓen a zama na jin ra'ayin dangane da manufofin shugaba Cristina Fernandez de Kirchner da wadda ta gada mijinta marigayi Nestor Kirchner. Mr. Macri ya samu damar a yi zaɓen fidda gwani tsakaninsa da Daniel Scioli, ɗan takarar jam'iyyar da ke jan ragaman mulkin ƙasar, bayan sakamakon da ya bada mamaki a zaɓen da aka yi a ranar 25 ga watan Oktoba da ya haɗa da wasu 'yan takara guda 4. Ƙididdiga da dama da aka yi kafin zaɓen watan jiya sun nuna cewa Mr. Scioli, wanda shugaban ƙasar ya naɗa domin ya maye gurbinta, zai zama zakara. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Ganin cewa dan takarar gwamnatin jihar Kogi a zaben ranar Asabar ya rusu ba tare da an kammala zaben ba, har yanzu masana harkokin dokokin kasa suna ci gaba da bayanin yadda wannan lamari ya kamata ya kasance. Ga Mahmud Ibrahim Kwari da tattaunawar da ya yi da wasu lauyoyi kan wannan batu.
Hukumar zaben da ya tace zaben gwamnati na Kogi bai kammala ba, domin kuwa adadin ƙuri'u fiye da 49,000 da aka soke su a wasu mazaɓu na jihar ya zarce ta zarar da ɗan takarar jam'iyyar APC marigayi Prince Abubakar Audu ya yi wa takwaransa na jam'iyyar PDP Idris Wada, wato ƙuri'u sama da 41,000. A irin wannan yanayi hukumar ba ta da zaɓe illa ta gudanar da sabon zaɓe a tashoshin zaɓen da wannan al'amari ya shafa, kamar yadda yake kunshe a cikin daftarin dokokin zaɓe na hukumar. Sai dai bayan da hukumar ta ɗauki wannan mataki, sai aka sanar da mutuwar Prince Abubakar Audu da ke yi wa jam'iyyar APC takara. Tuni dai lauyoyi a Najeriya suka fara tsokaci dangane da wannan lamari da ya buɗe sabon shafi a tsarin dokokin zaɓe a Najeriya.
Tun da natural dinsa ta faru, abin da ya kamata hukumar zaɓe ta yi a ra'ayina shi ne a ba wa jam'iyya APC dama ta sake fito da sabon ɗan takara, sannan kuma a sake sabon zaben gabaki ɗinsa ma. Domin kaga idan dai aka ba wa APC dama ta canza ɗan takara, to su ma fa masu zaɓe ba mamaki su canza ra'ayi. Wanda in suka canza ra'ayi kuma ta yi wa jam'iyyar APC za su zaɓa, domin wataƙila mutane sun zaɓi mutum ne ba jam'iyyar ba. Domin yanzu sabon mutum ne, kuma mutane yanzu za su tantance cewa ya kamata su zaɓe shi ko kuma bai kamata su zaɓe shi ba. Idan kuma ba haka ba ne, mataimakin gwamnan yanzu shi aka mayar shi ne ɗan takara, to ya kamata a ƙarasa wannan zaɓen da hukumar zaɓe ta ce bai cika ba. Domin wancan zaɓen da aka yi na farko ai har da shi aka zaɓa, wanda ƙuri'un da aka zaɓa a can har da shi a ciki. In farin jini ne da shi, to tare suke da farin jini da shi da Abubakar Audu. Naka shi aka zaba kuma shi jama'ar jihar Kogi suke so. Naka a ƙarasa masa waɗancan ƙuri'un domin ya kasance ya ƙarasa nasarar da ya faru tun a farko.
Barista Mama Sani Yunusa kenan. To amma ta kwaransa barista Audu Bula Mabukarci cewa ke
dokokinmu na zaɓe ba su yi magana ta ƙarara akan irin wannan yanayi ba. To abin da ni dai nake fahimta zai faru shi ne za a soke wannan zaɓe ne kwata-kwata, sai a ba wa jam'iyyar APC dama ta kawo wani sabon ɗan takara. Ita hukumar INEC sai ta buga sababbin takardun zaɓe, sai a dawo a sake sabon zaɓe. Dalili ko shi ne yanzu in ka ce za ka ci gaba da zaɓen nan, ma'ana shi ka ba mu mataimakin Abubakar Audu dama ya zaɓi wani mataimaki sai a ci gaba, to ka ɗau ƙuri'ar Abubakar Audu ne da na ɗan takarar gwamna wanda aka bayar bayan ya mutu, ka haɗa su guri ɗaya kuma sun yi takara akan mutum ɗaya, ma'ana da mutum ɗaya, kaga a nan akwai cutarwa. Ba zai yiwu ka ɗau ƙuri'ar mutum biyu ka haɗa ka ce na jam'iyya ɗaya ba ne. Saboda haka ni a fahimtata kamata a soke wannan zaɓe, sai a sake sabon zaɓe da sabon ɗan takarar APC. Kuma mataimakin nan za su ba, in kuma wani sabo za su ba, shi wannan ya ci gaba da zama mataimaki, wannan aikinsu ne na 'yan siyasa.
Lauya Audu Bula Mabukarci kenan a nan Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
To Allah ya kyauta, kafin mu ci gaba a shakata da wannan.
Kuba mu aji ku ciki Indonesia ga kun san ba a kida lahira
tare da na ba bona kun ne be ka ta ji mai da
gamala na tabiya lahira ran nan ba bu zama duniya
tare da na ba bona kun ne be ka ta ji mai da
babu shakka babu zama duniya
tare da
kwato dan dan hazan na san alukungun dan dan hazan na san birnin kabi dan dan hazan na san jika dan dan hazan na san yawuri dan dan hazan na san kwanta bula na san bita albarakatinka din na san su Allah ya je kai na sababan bashar
fare da na ba
tabata babu zama duniya
bare da na babo na kunne be ka ka ji mai
da ama du kala kame baban bashar
bare da na babo na kunne be ka ka ji mai da
ama du jirgin ruwa magajin hazam mai kai maza ga ci dan hazam
lamar gaya Mahdi mai dogon zamani sai a jihar Borno inda gwamnati ta ce yau ne za ta bude makarantun sakandare da suka kwashi shekaru biyu kulle ga Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
For now, from Monday, academic activities will commence in earnest in all day schools across the state.
Gwamnatin jihar Borno Honorable Kashi Timu kenan sai bayyana sake bude makarantun sakandare nan jika ka dawo da ke fadin jihar. Gwamnatin ya dai bayyana haka ne lokacin da yake karban bakuncin jakadan kasar Norway a ofishinsa dake garin Maiduguri. Gwamnatin ya ce nan da wannan lokaci kuma za sake bude dukkanin makarantun kwana da ke fadin jihar. An dai rufe dukkanin makarantun kwanan ne a watan Afrilun 2014 bayan sace ƴan matan nan ƴan makaranta na garin Chibok wanda har rana mai kamar ta yau babu wuriyar su. Alhaji Dashwade shine sakataren gwamnatin jihar Borno wanda kuma ya kafa wani committee mai mutane sha uku a baya dan tabbatar da bude wannan makaranta da yace gwamnatin jihar ta dauki wannan matakin ne na rufe makarantun dan kasa da kuma abin da ya danganci tsaro.
Public schools were closed down in April 2014 following the abduction of Chibok's girls by the insurgents. The decision by the state government to close the schools was done in national interest and national security.
Ya zaka dai waɗannan dalibai da suka kwashe fiye da shekara guda a gida da kuma malaman da ke koyarwa waɗannan makarantu na shirin fita azuzuwa ne a yau Litinin na cigaba da gudanar da karatu nasu. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Wannan kidan tika ne wannan batun tika ne tika uban karatu idan ka aifu danka ka tashi gon karatu tika isa iyan ke farce sannan ya wanke riga ije aje ka gane yaro idan karatu idan kwadanka ya kwana ɗaya ya kwana biyu bai zo cikin haji ba tica ka gane zai bi shi har gidansu da ido ba lafiya ta yi idan ka haifi ɗanka sannan ya yi firamare ai ya yi sakandire ai ya je yunibasti ya je yamal da rasha ya gangara Amerika sannan ya sauka London ya gangaro ta Paris sannan ya yi gida da moto malam akwan atashi wani tita ko bai da keke.
To madalla yanzu kuma bari mu za ku dage he guda domin Salo Garba ya gabatar da shirin sana da rashin tayi.
Da rashin tayi akan barara ha jama'a assalamu alaikum da fatan kuna cikin koshin lafiya. Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tayi. Ina ƴan kasuwa ko wanda suke son su soma nasu kasuwancin ko kuma masu karamin jari ko kananan masana'antu. Yau shirin zai bar ku saurari wata fira akan irin taimakon da hukumar raye ƙasa ta Amurka ta kai Najeriya domin masu kananan kasuwanci da masana'antu domin su samu taimako su ma su ci gaba. Ga firar.
ka gabatar mana kanka da kanka.
Sunana Aminu Suleimanu Takuma, na aiki ne da Nigeria Investment Promotion Commission, amma na heading wata department da ke aiki da USAID. Na fara aiki da su mako na guda hudu kenan, amma na tare da NIPC shekara 16.
Hukumu daga farko a takaice, menene wannan bangaren ka na wannan office yake gudanarwa?
Wato kudi ce gwamnatin America ta kawo nan kasa saboda a taimaka ma 'yan kasuwa, wanda zaka ga wani shi aikin yanka shanu yake ya gyara a yi packaging saboda a je a sayar. Wani manomi ne wanda zaka ga yayi nomansa na kamar kankana, ba zai samu inda zai saida su ba saboda sun yi yawa. To wannan kudi da aka kawo don a taimaka ma wato duk waɗanda suke 'yan kasuwan da suke states namu na nan, daga Lagos, Oyo, Ogun, Osun, Kwara, Niger, Kaduna, Kano da Katsina zuwa can Jibiya, a taimaka ma 'yan kasuwa ne saboda su iya gyara harkan kasuwancinsu, su samu takaddan nan wanda ake kira bankable business plan, wanda za su iya kaiwa banki don su samu ainihin kuɗin da za su yi harkan kasuwancinsu.
To a zuwa yanzu waɗannan masu sana'o'in sun fahimci ku suna amfana da wannan shirin?
Wato wannan abu an fara shi shekara ukun da ya wuce, amma gaskiya a arewa ba san da batunta da sosai ba sai da muka shigo. Yawancin kuɗin da aka soma shashin can ƙasan kudu aka yi ta amfani da shi, wannan saboda mutanenmu ba su ji batun abin da wuri ba, balle su nema a taimaka musu. Amma da muka zo muka shiga wannan abin da na yi shi ne sai na tafi duka jiyoyin da na gaya maka, sai da na tafi na je na ga da gwamnonin da 'yan kasuwan. To amma alhamdulillah, kamar gwamna da na Katsina da na Kaduna da na Kano da na Niger har na Kwara, duk kowa ya kawo kukansa da irin taimakon da suke nema a yi mawa 'yan kasuwancin nasu. In ka dubi Niger State, shi Governor Abubakar Sani Bello daga ranar da na so mai mai magana ya ce shi ga kasuwancin da yake son a taimaka mawa, kasuwanci iri-iri har guda 14. Kuma cikin waɗannan kasuwancin da ya bayar a taimaka mawa, Allah ya taimaka muna da guda 4 da suka yi nisa. Kaga ɗaya akwai inda ake ce mawa Makwa Ranch da aka sayar mawa wani Alhaji Abubakar Magaji, shi ya saye shi. To yanzu muna aiki tare da shi saboda ya samu kuɗin da zai ci gaba da tafiyar da kasuwancinsa. Akwai waɗanda kaga kamar inda ake daka sakura, wannan gari ne, machine ne suke nema wanda zai yi garin doya saboda a dinga sakura da shi. Jahin Kaduna ba da dadewa ba aka turo mana kasuwanci iri guda 20, shi ma mun fara tafiyar da alamarin yanzu a abun nan namu. Katsina sun turo mana ta.
Wato abinda nake so na gane ko mutane su gane, shin mutum yana son cin gajero ne ya nuna da sai idan gwamnatocin jihohin ne suka turo sunayen mutane ko sana'o'in sannan kuke karba?
A'a, wato abinda ya sa muka sa gwamnoni a ciki, saboda idan gwamna ya ce zai in kuka yi mu za mu taimaka da abu kaza, za ka ga cewa ya fi mana sauki. Misali a Katsina, duk wanda ya taso ya ce zai yi abu kaza kuma ba yi da filin nan da zai harkan kasuwancinsa, gwamna ya ce zai ba da fili. To kaga irin wannan duka dai in ka duba taimako ne. akwai taimako daga bangaren mu, akwai taimako daga bangaren gwamnati. Shi kuma dan kasuwa in ya ga taimako daga bangaren gwamnati, ya ga taimako daga bangaren mu, zai fi samun kwanciyar hankali yayin sana'arsa.
Nawa Amurka ke bayarwa tallafi ga wannan shirin?
Shine sun ba da miliyan 15 na dala dan a taimaka wa masu sana'a na kasuwanci. Dalili, takarda ba za ka iya zuwa banki neman kuɗin da za ka yi kasuwanci da shi ba, sai idan kana da takarda wanda zai nuna idan abinda in ka karba ga inda za ka yi da shi, ga abinda za ka samu don ka biya saboda aro za ka yi daga banki. To wannan takarda da Bature ke kira Bankable Business Plan shi ne wannan kuɗin da gwamnatin Amerika ta bayar ke taimaka mawa. To kaga shekara uku da ta wuce ana ta yi, amma gaskiya a nan ɓangaren mu arewa ba ji da batunsa sosai ba. Shi yasa muka ce to bari mu bi duka daga kudin har zuwa ɓangaren mu na arewa, duk abin da ya rage mai rabo zai samu.
Yanzu ta kuma kamar tun da ka ce da ka tsina a ciki, kamar a ce akwai mutum a Jibiya da zai ji wannan hirar yana so ya amfana, yaya zai yi? Ko kuma ko wani a Bargo a jihar Neja mai son amfana da wannan, ya zai yi amfana?
Alhamdulillah, na ji daɗi da ka ce Jibiya, saboda ni na je Jibiya, na je na zauna da 'yan kasuwa. 'Yan da nake maka magana yanzu, akwai kamfani guda ɗaya wanda shi abin da yake nema ya gina shi ne store, wanda idan manomi suka gama, tunda sun ce in sun yi sun gama wasu rubewa suke don ba su iya sayarwa, shi store ne yake nema ya gina a wajen, store irin wanda za su iya ajiye tattasai, attarugu, albasa, kankana da sauransu. Zai saye daga hannunsu saboda manomin a biya su. In ya so a lokacin da in ba lokacin kamar tattasai ba ne, ko lokacin tumaturi ba ne, ka san yana tsada, a lokacin nan zai iya fitar da shi ya tafi ya je sai da su. Saboda haka akwai ofishin Smidan a kowane state a ƙasar nan,
wato hukumar nan ta kula da matsakaita da ƙananan sana'o'i.
Yawwa, to su ma muna aiki da su. Su kuma aikinsu shi ne yanzu sai su zaga, ko kuma manomin da in suka ji irin wannan yanzu suna nema, in suka tafi can suka same su suka ce su ma suna nema su amfana, kaga za su karbi duk takardun da abubuwan da za su rubuta a kansu sai su turo mana Abuja. In kuma suka turo mana, mu sai mu dubi takardun. In ta yi sai mu san inda za su samu kuɗi, in ba ta yi ba sai mu nemi wato abin da ake kiran Business Development Service Provider. Su sai su dubi takardar, su gyaggyara abin da za su gyara, sai mu taimaka ma manomi.
Malam Aminu, nan za mu dasa aya sai wani lokaci mu ci gaba. To jama'a, madadin bakon namu Malam Aminu Suleiman Takuma da wakilinmu Nasiru Adamu Elikaya da Chubahiro Deodune wanda ya shirya mana sauti, ne Salo Garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya.
To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na gidan Radio Murya Amurka nan birnin Washington DC. Yanzu kuma agogo ya ce karfe 2:23. Ga ra'ayi daga bakin mai shi.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio America. Mai magana Alhaji Sabiu Tudu Shamfuriyan Niger, mazaunin Accra, Ghana. Ina kira ga Muhammadu Buhari, dan Allah dan Annabi. Muhammadu Buhari, a yi ƙoƙari a sasanta da 'yan Boko Haram, domin ana ta kashe bayan Allah. Ana cewa ana samun ci gaba, wannan ci gaba ya zama ci gaban magina rijiya. Da lokacin da ake ce ana samun ci gaba zawa yanzu, aƙalla an kashe mutum ya 500. To, ai, idan aka sasanta da su ya fi.
Assalamu alaikum, mai magana Hajiya Ogungu Garo, mai trader a kasuwar Alaba, Lagos, Nigeria. Muna yi wa mutanen Kogi State ta'aziyyar rasuwar gwamnan su, zababban gwamnan su Abubakar Abdu. Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta mishi, Allah ya ba su hakurin wannan rashi. Babu shakka an yi rashin da ya girgiza kowa, amma daga Allah ne.
Assalamu alaikum, mai magana Ibrahim Ali Dan Sara, Jamhuriyar Niger, mazaunin garin Accra, Ghana. Idan Allah Muhammadu Isuhu da kai da magoya bayanka ya sannan dai da kuke yi dan Allah da Annabi ku yi ta tsakani ga Allah da abin da ya dace ku mulki dai Allah ke ba da shi ba sai kun magudi ba ku samu zabe inda kun yi tsakani ga Allah Allah ya ba ku in kuma rabon yan adawa ne Allah ya ba ku
assalamu alaikum mai magana Aminu mai kwadon lanzami bayan kasuwa manfashi ina mai mika cikakken gaisuwa ta ga ma'aikatan wannan gidan radio sashen Hausa Radio America. Daga nan ina roƙon arziki a mika cikakkiyar kasheji na ga dukkan dan arewacin Najeriya ya kula da ainihin bakon ido. Lallai kullum muna gaya musu duk inda mutum ya ga bakon ido ko mace ko namiji ya ga bai amince ne mai ba ya gaggawa sanar da hukuma kusa da shi a zo a bincike.
Mai magana Kasimu Aliyu Asada a jihar Sokoto zonin Shehu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a madadina da ƙungiyarmu ta Asada Youth Initiative Development muna isar da saƙon ta'aziyyarmu ga 'yan uwa da iyalai ga al'ummar jihar Kogi dangane da harshen da aka yi na zaɓaɓɓen gwamnan jihar Kogi Alhaji Abu Audu wanda Allah ya karɓi ransa. To ina mai roƙon Allah ya ji ƙanshi ya gafarta mishi da sa aljanna taimakocin.
To yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice.
Tayoyin gwamnati a ƙasar Belgium sun ce 'yan sanda a birnin Brussels sun kama mutane 16 waɗanda ake zaton 'yan ta'adda ne a asumaman da suka kai jiya Lahadi. To amma sun ce babban wanda ake zargi da kisan birnin Paris Salah Abdussalam baya cikin waɗanda aka kama. An soke wata mace 'yar Isra'ila aka kashe ta, aka kuma kashe Falastinawa guda uku mahara a wasu al'amuran da suka faru jiya Lahadi a gabar yammacin kogin Jordan da Isra'ila ke mamaye da shi. Ita wannan mace 'yar shekara 21 da haihuwa an sassoke ta da wuƙa a kanta da kuma ƙirjinta a lokacin da wani Bafalastini ya kai mata hari kafin sojoji waɗanda ke kusa suka harbe shi. Isra'ila ta ce tarzoma da suke faruwa yanzu suna faruwa ne a saboda yekuwar Falastinawa na ƙarya da ingiza mutane a kewayen wuri mai tsarki. Su kuma Falastinawa sun ce tarzomar ta faru ne a saboda takaicin kusan shekaru 50 na mamaye. Kuma sun zargi Isra'ila da laifin amfani da ƙarfi fiye da kima wajen ƙoƙarin murƙushe zanga-zanga. Aƙalla 'yan yaƙin sa kan ƙungiyar Al-Shabab guda 8 ne aka kashe a wani harin da ake zaton jirgin saman yaƙi da babu matuƙi a ciki ya kai.
To madalla, masu sauraro nan kuma kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai an jima da Asariya. Ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin nan na ilimi garkuwar ɗan Adam. Na yi su Aliyu Harande yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman ita Jummai Ali wadda ta taya ni gabatarwa da Cubahiro Diodone wanda ya bada umarni sai injiniyanmu wato injiniya Charles Hall ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima ku.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.